الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 10 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 1 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 9 a bangaren lissafi suratul tauba bare fi kafin darasi ne idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am
yana tambaya cewa aiki bayanin cikin darasin da ya gabata ba ka saba ma ni ba ga idan mutum ne imamin da kai da ya saba ne kira sai ni ko ba sai saba
wai tare da cewa ya gabata a darasin na ranar litinin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna mana haramun ne mu saba ma lima a hadisin da yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala tahtaliqu alayhi san da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi manzo Allah yace kar ku saba masa sai yace idan yayi kabbara ku yi kabbara idan yayi ruku'u ku yi idan ya dago manzo Allah yace ku dago idan yayi sallah a zaune gaba dayan ku manzo Allah yace ku yi sallah a zaune
na'am
shi ne dan gwa yake cewa idan ka bi imamin da ke jalsatul istiraha ko kuma baya jalsatul istiraha zaman hutu kenan wanda matsayin sa dai sunna ce tabbatacciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai in kai shin ka saba masa a inda ake saba ma limami kamar yanda hadisin yake nuna mana shine rigayar shi aikata wani aiki daga cikin ayyuka na sallah ko kuma kuyi tare wannan haramu ne amma ba yana nuna cewa ba in limami ya bar wani abu na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba yayi cewa kai in kai ka saba masa yanzu misali limamin da baya du'aul istifta sai a ce kai kar kai ko limamin da yake sakin hannun shi a cikin sallah sai a ce kai karka dora hannunka na dama akan hagun ko wanda baya salatul ibrahimiyya sai a ce kai karka yi don haka abinda ake nihi don haka manzo Allah sai mana misali sai ya ce fa iza kabbara fakabbiru idan yayi kabbara manzo Allah ya ce ku yi kaga anan kenan mai manzo Allah yake nihi kar ku gaye shi yin kabbara kuma kar ku yi tare da shi ni ya rage kenan sai in yayi kuyi don haka yan mana bai biyo baya da fa'u ta alfa wadda ka'ida a larabci tubidu tartib wa ta'kid abinda take fa'idantarwa shine jera abu da biyar baya kenan sai in yayi kai amma ba yana nuna cewa in ya bar wani abu na sunna tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya yi saboda wani tawili na daban cewa kai ba za ka yi ba don haka kenan anan in baya da su tudu istiraha kai sunna ne akan ka kai na'am wai abokin ka yake tsaron fatiyar sunna idan ya gayyace ka baka je ba kana da laifi ba aboki ba ko mahaifinka ya gayyace ka baya halarta ka je masa saboda haƙin Allah shi yake gaba da haƙin kowa an gane ko abu ta ayi ta canje ne amma maganar abin da yake ya shafi haƙin Allah ko haƙin manzonsa to ba maganar wani kowanci haƙin Allah da na manzonsa shi yake gaba da haƙin kowa wai dan uwa yake cewa annabi Isa alaihi salam haka ne cewa manzo ne ke bantacce zuwa ga bani Isra'il wannan haka ne haka Allah ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani shi kansa annabi Isa Allah ya ce ya faɗa ga su bani Isra'il cewa matsayinsa manzo ne zuwa gare su ubangiji ta'ala yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار حتى تشنكم تشكي سورة آل عمران النبي إيسا كتشير وأبنجي تعالى كفت آمنا حكاية تنغني لفتر النبي إيسا yace wa rasulan ila bani isra'ila anni kad ji'tukum bi ayatin rabbikum al-aya annabi isa yace ubangiji ta'ala ya aiko ni a matsayin manzo zuwa bani isra'ila dan haka manzo ne ke manzancinsa manzanci ne ke bantacce ya takaita ne ga bani isra'ila sabani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi manzo ne na dukkan duniya har zuwa kiyama mutun da aljan manzancin sa manzanci ne hadaddi kamar yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa daga cikin abubuwa biyar ko kuma mu ce shida wanda Allah ya fifita shi akan sauran manzanni kamar yanda an samu wata riwaya kusan abubuwa shida ne Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan manzannin da suka gabace shi shine manzon Allah yake cewa duk wani annabi ya kasance ana turo shi zuwa jama'arsa kawai sai ya ce amma ni ku an aiko ni zuwa jama'a gaba daya kamar yanda Allah yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a da madasa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira da madasa tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadira dan haka kasancewa annabi Isa manzo ne ke bantacce ga bani Isra'il tsakanin annabi Isa alaihi salam da zawwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani manzo tsakanin su duk waɗanda suka zo a wannan tsakani su ne ake kiran su ahlul fatra sai yake cewa wani addini nasu a wannan lokaci shine addinin annabi Ibrahim alaihi salam wanda su mushrikan Makka suka canza shi an gane ko illa daidaiku sune kadai suka tsari akan abinda annabi Ibrahim alaihi salam ya zo da shi wanda ba su canza ba amma galibin su sun canza wannan addini na annabi Ibrahim wanda tauhidi ne kadai ta Allah a cikin ibada wanda suka canza shi da abubuwa waɗanda suke da shirka dan kar mu manta hatta da haji Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi ne ga annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya addu'a wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim kuma shi Allah ya umarta cewa yayi kira wa azim fil nas bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli dhahir yatina min kulli fajjin amin amin kenan waɗanda suke tsakanin su ne ake kiransu ahlul fatra kenan indai bani Isra'ila ne addinin annabi Isa alaihi salam ne amma sun canza shi domin littafin da annabi Isa ya zo da shi na injila sun canza shi ke cin riba ya halarta idan ya baka zakka ka amsa in tsananin bukata ya kai ka bango amma malamai sun ce duk mutumin da aka tabbatar da dukiyar shi dukiya ce haramtacciya karbar kyautar sa haram ne an gane ko wanda kuma dukiyar shi ta zama wake da shinkafa yake halaka yake haram haka sana'ar shi take to wannan ku abin da ya dace kai tsantsanin abin hannunsa wanda kuma aka tabbatar da dukiyar shi dukiya ce halaltacciya to wannan kuma an ki in ya maka kyauta kamar da kyautar sa dan haka shi dai Hausawa suke cewa mai daki shi yafi kowa sani dangane da abin da yake cikin dakin sa ko kuma Hausawa abin da suke cewa mai daki shi ya san inda yake masa ruwa Larabawa sune suke cewa sahibul baiti a arafu bi ma fihi ko kuma adra bi ma fihi mai daki shi yafi kowa sanin abin da yake dakin sa in kana cikin tsananin bukata ba laifi kakan iya amsa amma in baka da wata bukata abin da ya dace mutum ya yi tsantsanin irin wannan dukiya domin kubutar da addinin sa shubha kanta manzo Allah ya yi fa man ittaqa shubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi wanda in aka ce shubha abin da halaccin sa bai fito hili ba haramcin sa bai fito hili ba to balantana dukiyar da haramcin ta ya riga ya bayyana darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa muna da cikin suratul tauba wanda mun tsaya karshen aya ta 22 sai sai insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 23 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allah tabaraka wa ta'ala يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ونجي تعالى كتشوى يأكو جماعة مؤمنين لا تتخذوا آباءكم wa ikhwanakum awliya ubangiji ta'ala yace kar ku sake ku maida mahaifanku da ɗan uwanku wato masoya amma fa da sharadi in istahabul kufra ala al-iman in har sun zabi kafirci akan imani da Allah da manzonsa to ubangiji ta'ala yace kar ku maida su masoya nan ubangiji ta'ala yake kwanci muminai dangane da cewa kar su mai da mahaifansu da ƴan uwansu saboda a farko dai wanda yake kusaci da kai shine mahaifi ko mun kusacin ka da shi inda ya zabi imani akan kafirci to baya halatta karke shi a matsayin musulmi wanda kar mu manta ayoyi sun gabata فدر الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس له من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير فدس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعجلون لقد سيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إرس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين لقد قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. To dan haka Ubangiji ta'ala anan yana ƙara tabbatar mana haramun ne mumini ya maida kafiri cewa masuri ko mun kusace sa da shi. Shine dan Allah ya ce ya ku jama'a ta mu'minai la tattakhizu aba'akum kar ku maida uwayenku wa ikhwanakum wato da ɗan uwanku auliya a masoya idastahabbu al-kufra 'ala al-iman in har sun zabi kafirci akan imani da Allah da manzansa wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku Ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika hum adh-dhalimun waɗannan wato sune adh-dhalimai wanda kasancewar basu dora abu a inda ya dace a dora shi ma'ana so da kauna basu aza shi a mahallin da ya dace a aza shi domin so da kauna mahallin da ya dace da shi shine mumini duk wanda yake ba mumini ba to haramun ne ka kaunace shi daidai da miskalar zarra ko mun kusacin ka da shi wannan aya kasancewar an samu wasu suna bayyana iya abu wanda yake na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ɗan uwansu da mahaifansu waɗanda suke sun kafirce ma Allah da manzonsa wasu sun zabi zama da danginsu da mahaifansu akan yin hijira zuwa ga Madina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala sai ya turo wannan sako kenan kar ku maida su masoya ku ringa kokarin tuna asirinku kuna bayyana musu irin abin da yake tsakaninku ku jama'a ta mu'minai kuma haka kar ku zabi zama da su matukar suna kan kafirci kenan dole ku kaura ku tarra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina wannan kenan da ita da ayar za ta biyo baya a farkon musulunci ne tun hijira tana matsayin wajibi Ubangiji ta'ala sai yake cewa kul in kana aba'ukum ka faɗa ga waɗanda suka zauna suka ki kaura zuwa Madina in har uwayenku sun kasance wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumuha wato da wasu dukiya da kuke tsoro da kuka tsorowace ta kuna tsoron cewa in kun kaura dukiyar za ta balbalce ko kuma nan kun saba saye da sayarwa kuna da abokan ciniki in kun koma can a matsayin baki kuke kafin abu ya kankama za a ɗan tsawon lokaci wa tijaratun tafshawna fasadaha yace da wata kasuwa da kuke jin tsoron wato tasgaranta ma'ana shine tsawa kenan wa masakinu tarbaunaha wato da wasu gidaddaji da kuke jin dadin zama a cikinsu ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi in har waɗannan abubuwa gaba daya sun zamanto su suka fi soyuwa a wajenku min Allahi game da Ubangijin da ya halicce ku wa rasulihi da manzansa wa jihadin fi sabilihi wato da yaki domin ɗaukaka addininsa Ubangiji ta'ala ya ce fatarabbasu ku yi jiran abinda zai sauka a kanku na azaba hatta ya ati Allahu bi amri ma'ana ku yi jira har Allah ya zo da lamarinsa ku ga menene zai biyo baya ma'ana wannan kashiri ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma mu'minai waɗanda suka fifita son wani abu akan son Allah da manzansa wanda a ƙa'ida san Allah da san manzansa shi yake gaba da san kowa to shine anan Allah ya zano mana abubuwan da mutum a rayuwarsa su ne suka fi soyuwa a wajensa abu na farko dai su ne mahaifa dan haka Ubangiji ta'ala sai ya gabatar da su in kana aba'ukum in har uwayenku sun zamanta kenan uwa da uba sai ya ce wa abna'ukum da ƴaƴanku an gane ku bayan san da bayan san uwa da uba abu wanda yake biyo baya shine su wanda yake na yaya sai yace kuma wa ikhwanukum da ɗan uwanku sai yace wa azwajukum sai yace da matanku sai yace wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumuha da dukiya wanda kuka tsorowace ta kuka tara dukiya kuna tsoron cewa in kun tafi dukiyar za ta bambance sai yace wa tijaratun takshawna kasadaha, wato da wata kasuwa da kuke jin tsoron tasgaranta, ma'ana za ta yi tsawa. Wa masakin tarbaunaha, yace da gidaje wanda kuke jin dadin zama a cikin su. In har waɗannan abubuwa gaba daya Allah yace sun zamanto a habba ilaikum, su suka fi soyuwa a wajenku. Min Allahi, game da Ubangiji ta'ala, wa rasulihi, da manzansa, wa jihadin fi sabilihi, da yaki domin ɗaukaka addinin sa. To in har haka ne Allah yace to fatarabbasu, ku yi jira hatta yati Allahu bi amri, har akai lokacin da Allah zai zo da lamarin sa, wato shine buɗe Makka da yaki. Sai ce wallahu la yahdi al-qauman fasikin, Ubangiji ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke marasa da'a zuwa hanya wadda take ta daidai. In har ka zaba ma kanka bata da halaka, to Ubangiji ta'ala sai ya kare ingiza ta hanya ta shiriya, Ubangiji ta'ala sai ya tushe ma ita. Dan haka kenan anan abinda muke so mu gane, san mahaifa da san yaya da sauransu waɗanda suka zaɓi kafirci ba ɗabi'a ba ce ta mumini. Iya abin da yake so yake kauna shine wanda yake san Allah, yake san manzansa. Don haka can Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min al-aya. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama, Allah ya ce ba za ka same su ba suna kaunar duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa, ma'ana duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzansa. To bayan da za a yi ka samu mai imani yana kaunarsa, shi ne sai ya ce walau kanu aba'ahum, ko da waɗanda suka kafirce ma Allah mahaifansu ne, aw abna'ahum, ko kuma wato ƴaƴansu ne, aw ikhwanahum, ko kuma ƴan uwansu ne, aw ashiratahum, ko danginsu ne. Dan haka shi ne a nan Ubangiji ta'ala yake cewa in har haka ne kenan kun fifita san wannan abubuwa akan san Allah da manzansa da jihadi domin ɗaukaka addinin sa, to ku yi jiran abin da zai biyo baya. Kenan wannan Allah yana kashidi ne dangane da waɗanda suka zaɓi zama a birnin Makka, suka kini hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda waɗannan abubuwa. To shine anan Ubangiji ta'ala yake musu kashidi, yake cewa wallahu la yahdi al-qauman fasikin, Ubangiji ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke marasa da'a zuwa hanya wadda take ta daidai. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ke nuna mana cewa wato mumini wazi wato yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina, yake cewa dayan ku ba zai yi imani kamar yanda ake bukata. Manzo Allah yace sai na kasance ni na soyuwa a wajen sa, min walidihi, wato akan mahaifinsa, an gane ko kuma ce akan mahaifansa uwa da uba, wa waladihi, hakanan akan ƴaƴansa, wan nasi ajma'i, sai na soyuwa a wajen sa akan dukkan jama'a gaba daya. To dan haka anan in Allah yace ku yi kaza, in mahaifinka yace kai kaza, to anan abinda Allah yace ayi dole shine zaka gabatar, domin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala shi yake gaba da haƙƙin kowa, hakanan haƙƙin manzonsa shi yake gaba da haƙƙin kowa, domin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kunshe gargashin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala. Hakanan ku zuciyarka tana son abu, to dole ka gabatar da abinda Allah yace ayi da na manzonsa akan abin da yake son zuciyarka. Laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathiratin wa yawma hunainin idha a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzaba alladhina kafaru وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء Allahu Ghafurur Rahim. Ubangiji ta'ala yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawaqin katira. Tabbas ku jama'a ta mu'minai, kar ku manta Ubangiji ta'ala ya ba ku galaba a wurare waɗanda suke masu yawa. Ma'ana Allah ya ce miki ya ba ku nasara akan abokan gabarku fi mawaqin katira. Wato a fagage fage wanda yake na daga mai yawa, ma'ana wuri ba ɗaya ba biyu ba, kun fita fagen daga, Allah ya ba ku nasara akan abokan gabarku. Sai ya ce wa yawma Hunayn, yace haka nan a ranar yakin Hunayn Ubangiji ta'ala ya ba ku galaba. Idza a'jabatkum kasratukum, wato lokacin da yawan ku ya kayatar da ku, aka samu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Salama ibn Salama, yake cewa lan nughlabal yawma an killa, in har da saboda karanci ne ake rinjayarun, yace to a yau ba a rinjaye mu ba, saboda shi yakin Hunayn bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude Makka da yaki, manzon Allah ya wuce Hunayn a cikin wata ne na Ramadan, sai da manzon Allah ya tafi da soje 12,012. To shine sai yake cewa in har saboda karanci ne ake rinjayar mu a zamanin da ya gabata, yace to yau kuma za a rinjaye mu ba. Wannan kalima ta ce ta bata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rai, domin kalima ce ta ji da kai da alfahari, wanda kuma sababin wannan kalima wal iyazu billahi abinda ya samu mu'minai a ran yakin Hunayn ya same su na musiba, saboda shi ji da kai haramu ne. Idan ka nuna ji da kai cewa ka wadatu da kanka, to Ubangiji ta'ala sai ya kyale ka. Duk wanda Allah ya dogara da shi zuwa kansa dire da kyautawar ido, to wannan ya tabi. To shine anan Allah ya ce wa yawma Hunayn idza a'jabatkum kasratukum, Ubangiji ta'ala ya ce a ranar yakin Hunayn Allah ya ce miki lokacin da wato yawan ku ya kayatar da ku, Ubangiji ta'ala ya ce falam tukuni an kum shay'a, ya ce wannan wato yawan naku bai wadatar da ku komai. Wa baqat alaikum al-ardu, Ubangiji ta'ala ya ce kasa ya ce ta muku kunci, bima rahubat, Ubangiji ta'ala ya ce duk da fadinta wato kasa sai ta yi kunci, suka rasa inda za su saka kansu. Ubangiji ta'ala ya ce kuma wallahi mudirin, wato sannan sai kuka juya baya mudirina, wato sai kuka juya kuma wallahi mudirin, Ubangiji ta'ala ya ce sannan sai kuka juya baya da gudu. Wannan kasancewar kamar yanda al'ajabi na wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya janyo ma mu'minai wato karaya, wannan kwa kasancewar mu'mini daman dabi'a ce wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunna ce tashi. Duk lokacin da mu'mini ya kasance yayi wani kuskure, to Ubangiji ta'ala bai yarda shi akan kuskuren shi sai an nuna masa kuskuren shi domin ya koma zuwa ga Ubangijinsa. Wanda kasancewar a ran nan gaba dai jama'a suka juye baya, ba wanda ya tabbata a fagen daga illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kusan mutum uku tare da shi, Abu Sufyan da yana rike da likafar wato alfadara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaga jama'a sun tarwatse sun juya baya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirayi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Manzon Allah ya ce ya kai Abbas, ya ce ka daga muryarka kai kira, ya ce ka kirayi ashabu samura. Ashabu samura su ne waɗanda suka yi mubai'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta 6, wanda su ma suna da wani matsayi wanda yake na musamman. A lokacin nan Al-Abbas ya daga muryarsa ya ashabu samura, a wannan lokaci da suka ji muryar al-Abbas ibn Abdul Muttalib gaba ɗayan su sai suka shuyo baya tamkar yanda saniya in ta yi kuka zaka ga ƴaƴanta duk inda suke sun gabato ta sai suka ce masa labbaika labbaik a wannan lokaci kuma sai manzon Allah ya ce koma kira kirayi mutanen Madina sai ya kirayi mutanen Madina ya ma'ashar al-ansar ya ma'ashar al-ansar su ma suka juyo sannan sai manzon Allah ya ce kuma yi kira wanda yake kebantacce gaban al-Haris ibn al-Khazraj su ma wata kabila ce daga cikin mutanen Madina a lokacin nan gaba ɗaya su suka juyo baya manzon Allah ya ringa ba su kuzari cewa duk wanda ya kai dauki sakamakon sa ita ce aljanna a wannan lokaci da suka dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jimki kasa ya jimki kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya watsa wannan kasa yana cewa shahati wuju wannan kasa sai da ta shiga idanun dukkan wani kafiri wanda yake wannan fagen daga Ubangiji ta'ala ya kariya Ubangiji ta'ala ya kariya da su mu'mini suka sa su gaba wanda wannan nasara ce ta musamman wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu'mini a ranar yakin Hunaini bayan al'ajabin su wato a farkon yaki ya janyo musu kariya to shine anan Allah yake tunatar da mu'mini ni'imar da yake musu shine yace laqad nasarakumullahu fi mawadin katira lalle Ubangiji ta'ala ya taimake ku wato a gurare waɗanda suke daban-daban na daga sai ya ce wa yawma hunaini haka nan Allah ya taimake ku ya ba ku nasara ya ba ku galaba akan abokan gabarku wato a ranar yakin hunaini idza a'jabatkum kasratukum Ubangiji ta'ala ya ce lokacin da wato yawan ku ya kayatar da ku kuka ringa ji da kai cewa in har saboda karanci ake rinjayar ku ayo ba za a rinjaye ku ba Ubangiji ta'ala ya ce falam tuguni an kun shay'a yawan ku bai wadatar da ku komai ba ma'ana bai kulla muku komai ba wa baqat alaikum al-ardu Ubangiji ta'ala ya ce bima rahubat ya ce kasa duk da fadinta Allah ya ce dan ku kunci kuka rasa inda za ku sarar ka san shi idan abun tsoro ya biyo mutum to kasa gaba ɗayan ta kunci take maka rasa inda zaka saka kanka zaka yi saboda a ranar sun ga halaka ido da ido kasancewar su kabilun da aka je a yaƙa kabila ta Hawazin wannan halmin kibiya ne su sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin yawan su a wannan lokaci su Hawazin suka lallabe suka ringa musu ruwan kibiya suka ringa musu ruwan kibiya kuma kalla su halba kibiya ta kuskure duk inda suka halba ta sai ta je to a sanadiyar wannan su sahabbai da suka ga jama'a suna zubewa duk sai suka juye baya shine Ubangiji ta'ala ya ce kuma wallaitum mujrimina Allah ya ce sannan sai kuka juye baya shine sai ya ce kuma yatubullahu min ba'di zalika ana kuma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi sannan sai Allah ya saukar da wato nutsuwarsa ga manzansa wa adal mu'minina haka nan ga jama'a ta mu'minai Ubangiji ta'ala ya sauko musu da wata nutsuwa ta musamman saboda kasancewar duk wanda yake cikin firgici to bayan da za a yi ya ja daga a fagen fama an gane ko shine Ubangiji ta'ala ya saukar ma manzansa wata nutsuwa ta musamman haka nan jama'a ta mu'minai wa anzala junudan lam tarauha Ubangiji ta'ala ya sauko da wata runduna ta musamman lam tarauha Ubangiji ta'ala ya ce wadda ba kwa ganinta sune kenan jama'a ta mala'iku kamar yadda mala'iku suka sauka a ranar yakin Badar haka a ranar yakin Hunain Ubangiji ta'ala ya saukar da mala'iku domin taya manzansa sallallahu alaihi wasallama yaki wa azzaba alladhina kafaru Ubangiji ta'ala ya azautar da waɗanda suka kafirce masa wa zalika jazaul kafirin Ubangiji ta'ala ya ce wannan hukuma sakamako ne na dukkan waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su tun daga nan duniya kafin makoma lahira kuma yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha sannan bayan haka Ubangiji ta'ala sai ya ganar da wasu daga cikin jama'ar tuba suka tuba Allah ya karbi tubansu wallahu ghafurur rahim Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ga wanda ya tuba maji kai ne dangane da bayan sa mu'minai kasancewar bayan yakin Hunayn sai aka samu su waɗannan kabila ta Hawazin da sauransu sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sun tuba sun daina kafirci sun meka wuya ga Allah da manzon sa suka ce ya rasulullahi mun zo a matsayin mun meka wuya da ji da bi zuwa ga Allah da manzon sa suka ce ya rasulullahi abinda muke bukata dukiyarmu da ƴaƴanmu da matanmu wanda aka ribace su a matsayin ganima ya rasulullahi muna bukatar a dawo mana da kayanmu manzo Allah sai yake cewa inna ma iya man tarauna wa ahabul hadith ilayya asdaku yace kun ga dai jama'ar da suke tare da ni kenan ni bazan kadi gaba ba in yanke shawara in ce shikenan dukiyar ku da matan ku an maida muku da ƴaƴanku yace amma fa yace mafi soyuwar zanci labari a waje na manzon Allah yace mafi gaskiya magana ta gaskiya nake bukata manzon Allah sai yace faktaru ihda qaibatai yace ku zabi dai daga cikin jama'ar nan biyu kenan in ma dukiya in dukiyar ku kuke so to za a maida muku dukiyar yace wa in masabi ko kuma ƴaƴan ku da matan ku sai suka ce fa inna nakhtaru sabiyana ya rasulullahi matan mu da ƴaƴan mu su muke bukata saboda su suke gaba da dukiya a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin jama'a ta sahabbai yayi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa ya goye wanda ya cancanta da shi manzon Allah sai ya ce amma ba'd fa inna ikhwanakum ha'ula ija'u ta'ibi manzon Allah ya ce ma jama'ar sahabbai kusan da cewa waɗannan ƴan uwanku sun zo halin suna masu komawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda sun musulunta to sun zama ƴan uwa manzon Allah yace wa inni qad ra'aytu an arudda ilaihim sabiyahum manzon Allah yace ni iya abinda naga ya dace matan su da ƴaƴan su da muka ribace a matsayin ganima mu maida musu kayan su manzon Allah yace fa man ahabba minkum an yughayyiba zalika lahum falyaf'al duk wanda ya ga zai iya yafewa abinda aka bashi ya fado a raban sa kenan na ƴaƴan su da matan su a matsayin ganima manzon Allah yace to ya yi wanda ko yake so nan gaba in Allah ya bamu wata ganima a sakauta masa maimakon abinda aka amsa daga wajen sa manzo Allah yace shi ma ya aikata wanda ya san bai yaki ba kenan dai ka zo da abinda ya fado a rabanka na matan su da ƴaƴan su mu amsa amma mu yanke cewa nan gaba in ganima ta zo za a baka za a maida maka gurbi a lokacin nan sahabbai gabaɗayan su suka ce ya rasulullahi mun yarda mun amince yace a ku je ku shawarci waɗanda suke shugabannin ku su za su zo su nuna mun amincewa ku ko rashin amincewa suka koma suka faɗa ma shugabannin su da suka gaya ma shugabannin su kowa yace ya amince manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka tattaro duk abin da yake iya an ribace shi na matan su da ƴaƴan su aka ba su suka koma wannan kenan irin baiwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka kasancewar kuma duk a cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi babu yaƙin da aka samu ganima mai yawa irin wato yaƙin Hunayn kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ganima mai yawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba ta rabo wanda yake na adalci wanda daman din Allah da manzon sa su yi adalci ba kamar yadda manzon Allah ya faɗa ai babu wanda zai yi adalci to a wannan rabon ganima ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi sai ya sarrafa ta ga waɗanda suke muhajiru mutane sun wuce a lissafa a ran nan manzon Allah sai ya kirayi mutum sai ya ware raƙumi 100 gaba daya a bashi a ce na shi ne wanda ko galibin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu irin wannan gagarumar kyauta sababbin musulunta ne ba dan komai ba illa domin lallashin zukatansu domin ƙara tabbatar da su akan addinin musulunci to sai aka samu matasa daga cikin mutanen Madina suka yi wata kalima suke cewa yabkirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'i quraishan wa yad'una wa suyufuna taqturu min dimai suka ce yanzu haka za a yi manzon Allah ya gware ganima ta yaki ya ba quraishawa yace mu fa manzon Allah ya kyale mu wanda gaya waɗannan da muka yaka ta kubban mu jinin su sai daga yake mu fa muka je muka yaki wannan magana da suka yi sai aka je aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda wato wasu daga cikin mutanen Madina suka faɗa an gane ku saboda kar mu manta shi yakin Hunayn bayan an ci Makka da yaki to da aka ci Makka da yaki akwai waɗanda suke sababbin musulunta a ran da aka ci Makka da yaki suka musulunta wasu jima ba da musulunta wanda kuma da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gudai to dan kara karkato da zakatun su manzo Allah ya musu irin wannan kyauta su mutanen Madina sai manzo Allah ya kiyaye su to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace a tara masa mutanen Madina gaba ɗayan su a cikin wata kubba da aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a inda manzo Allah ya yada zango domin raba wannan ganima a lokacin da suka tattaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to ku yi magana wanda daga cikin su waɗanda suke masanan su kenan kamar yanda riwaya take cikin Bukhari sai suke cewa ya rasulullahi waɗanda suke yara masu karancin shekaru daga cikin mu lalle wannan kalima da ka faɗa ya rasulullahi sun faɗa sun ce yaya za a ba Qurayshawa ganima su a kyale su kuma alhali waɗannan jama'a wanda aka samu ganimar gaya mu mutanen Madina ta kubban mu sai daga take da jinin su manzo Allah yace to kusan abinda yace ku yi sani yace wannan ganima da kuka ga na ba Qurayshawa na kyale ku manzo Allah yake cewa inni la uqi rijalan hadithi ahdi bi kufri ahdi bi kufri manzo Allah yace ina daukan dukiya yace in bada ta ga waɗanda suke sababbin zamani da kafirci ma'ana wanda basu jima ba da musulunta shine sai manzo Allah yace shin yanzu ba za ku yarda ku amince mutane su tafi da dukiya ku kuma ku koma masaukanku wato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace fa wallahi ma tanqalibuna bihi khairu mimma tanqalibuna bihi yace abinda za ku juya ku koma Madina da shi shi yafi alkhairi dangane da abinda su za su koma da shi na dukiya saboda ku da fiyayyen halitta ne za ku koma wanda a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya faɗa musu haka sai da manzon Allah ya ce ya ma'asharul ansar ya ku mutanen Madina alam ajidukum qullalan fahadakum Allahu bi shin ban same ku ba halin kuna batacci ubangiji ta'ala ya shiryar da ku a sababina wa kuntum mutafarriqina fa allafakum Allahu bi kun kasance da ba kwa ga maciji da juna a sanadiyya ta ubangiji ta'ala ya hada tsakanin zukatan ku da so da kauna manzo Allah yace wa kuntum alatan fa aganakum Allahu bi dadi huku talakawa ne ubangiji ta'ala ya wadatar da ku da sarobina a duk lokacin da manzo Allah ya faɗa musu wannan kalma sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu ma'ana Allah da manzansa su suke da abin da za su iya hura ma wani lalle wannan duk abin da ka faɗa haka ne da ba ma ga maciji tsakanin kullun yake tsakanin kabila ta Aus da Khazraj kiyayya wanda take bakar kiyayya da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya hada zukatan su haka kasancewar talakawa ne ubangiji ta'ala ya wadatar da su haka batattu ne ubangiji ta'ala ya azurta su da musulunci sai manzon Allah ya ce me zai hana ku ku amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuna da ta cewa kuma manzon Allah ya ce law shi'tum kuntum kaza wa kaza inda kun so manzon Allah ya ce kuma da kun ce kaza da kaza kenan ku ce ai mutanen ka suka kuruka daga mahaifarka mu muka muka mara muka baya muka karbi bakuncin muka karbi bakuncin ka kenan mu ma muna da kuma kuna da abin da za ku iya gora mu amma ba su yi ba sai manzon Allah yake cewa yanzu ba za ku yarda ku amince mutane su koma masaukansu da raƙumma da shanu da tumaki da awaki ko kuma ku koma masaukanku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace laula da hijira la kuntum ra'an min al ansar manzon Allah yace in ba dan hijira ba manzon Allah yace ni ma da na kasance mutun daga cikin mutanen Madina sai yace walau salakan nasu wadiyan aw shi'ban la salaktu wadiya al ansar wa shi'ban manzon Allah yace inda mutane za su shiga wani kwari wasu tubunan su bi wannan hanya mutanen Madina su bi wannan hanya manzon Allah yace ta mutanen Madina zanbi manzo Allah sai yake cewa da su ala ansaru shi'arun wan nasu jisar yace su mutanen Madina wato su ne riga wanda take mebin jiki tun daga sama har ƙasa yace sauran jama'a ku gaba ɗaya su ne da ciki kaga ya riga ya ciki bata kai kimar riga wanda take rige gangan jiki gaba ɗaya idan aka ce shi'ar babbar riga wanda take bin jiki tun daga sama har ƙasa yanzu da riga wadda take yar ciki da wadda take jallabiya wadda ake sanya wa ciki gaba a cikin su kaga dai ita wannan jallabiya zaka iya fitowa da ita cikin jama'a amma in ciki ba zaka iya fitowa da ita a wannan lokaci sai suka ringa fashewa da kuka suka ringa murna to dan haka wannan siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da tafiyar da al'umma lalle duk abin da shugaba zai yi dangane da sarrafa dukiya to ya hango cewa akwai wata maslaha wadda take ta al'umma kaga wannan maslaha ce ta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalla wadannan sababbin musulunta ne wanda ba su irin wannan dukiya zai kara kwadaitar da su ya tabbatar da su akan musulunci ko kuma mutanen Madina dama mutane ne ku riga ku yi imani da Allah da manzansa an ba ku ba a ba ku ba kuna dai kan musulunci yanzu misali irin waɗanda suke yan mushaw ka taba ganin a sauran kasashe suna raba kudade suna raba duk wata dukiya anan fa in ka samu wanda yake cikin addinin su sai dai shi ya dauka ya bada amma ba a dauka ba a bashi babu talakawa a cikin su amma idan suka zo nema suke waɗanda suke sababbin wanda duk wanda ya tsaya cikin su ba a dauka a bashi dan haka siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka kuma al'amari ne wanda yake rago ne wanda yake na Allah shi yake ba wanda yake dama shi yake hana wanda yake dama in an yi rago baka samu ba karka samu damuwa Allah ne bai nufaci ba cewa ka samu dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalin su shine anan Allah yake cewa kuma yatubullahu min ba'di zalika ala man yasha sannan ubangiji ta'ala shike karban tuba ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa bayan haka kenan Allah ya ganar da su tuba shine suka musulunta suka dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba su zabi din ma a maida musu dukiyarsu ko kuma a maida musu matansu da ƴaƴansu suka zabi matansu da ƴaƴansu manzo Allah ya lallashi jama'a aka maida musu matansu da ƴaƴansu shine sai ya ce wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba mashikai ne dangane da bayan sa mu'minai ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum aylatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insha innallaha alimun hakim ubangiji ta'ala yake cewa ya ku jama'ar mu'minai innamal mushrikuna najas lalle mushrikai ubangiji ta'ala yace kazanta ne ma'ana najasa ne amma najasa anan najasa wadda take ma'anawiya saboda dattin da yake cikin zukatansu na shirka da kafirci da abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala bai ya kauna an gane ko datti na farko wanda ya fi kowanne dauda wato shine datti wanda yake na kafirci ubangiji ta'ala ya ce innamal mushrikuna najas kusan da cewa kadai mushrikai ubangiji ta'ala ya ce najasa ne don haka sai ya ce fala yaqrabul masjidal harama kar su kusanci masallacin Allah mai alhurma ba'da alihim hadha, wato bayan wannan shekara, wannan fa a shekara ta 9 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Abubakar a matsayin shugaba na jama'a domin aikin haji, wanda manzon Allah ya umarci Aliyu ya karanta musu suratul Tauba, wanda daga cikin abinda manzon Allah ya umarci Aliyu yace yace da su daga wannan shekara kada wani mushriki ya sake yin haji, kuma kada wani ya sake yin dawafi da Ka'aba a matsayin sanadir. Manzon Allah yace daga wannan shekara an gane. Shine Ubangiji Ta'ala yace wa in kiftum ailatan, in har kun ji tsoron talauci ku jama'a ta mu'minai. An gane ko kuna ganin cewa in aka ce to kar su zo, kenan ina wa zai sai kayan da muke zawwa da su? Ubangiji Ta'ala yace fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha. Da sannan Ubangiji Ta'ala zai wadatar da ku daga fadlarsa insha a idan ya ga dama, ma'ana Allah zai buɗa muku wata kofa in har kuna tsammanin wannan kofa ta tushe. Inna Allaha alimu, lalle Ubangiji Ta'ala masani ne dangane da abin da zai gyara wato halayen bayansa, kuma mai hikima ne dangane da abin da yake umarni da hani, duk abin da yake ayi ko a bari akwai hikima a gargashin haka. To dan haka anan da Allah yace kar su kusanci masallaci wanda yake mai alhurma, anan hani ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa kada su shiga cikin harami. Dan haka malamai suka ce wato kasancewar shi kafiri kwata-kwata, ko da wanda yake an sanya hannu da shi akwai alkawari tsakanin shi da musulmi, wannan harami baya halatta ya shiga. Wai ya halatta ya shiga harami wanda yake na Makka, wanda harami na Makka fa akalla fadin sa ya fi kido 20, don haka bai ya halatta ya shiga birnin Makka a matsayin sa na kafiri, ko da akwai alkawari tsakanin shi da jama'a ta musulmi. Kashi na biyu, kasancewar wato garuruwa waɗanda suke na musulmi su ne Hijaz kenan, Makka da Madina da Taif da wannan yanki, duk da cewa in aka ce Hijaz wani yanki ne wanda ya kai har kusan iyakar Iraki a nan, sannan kuma daga bangare ya kai wajen yanki na birnin Sham. To duka wannan yanki a wannan lokaci haramun ne ga duk wanda yake kafiri a bar shi ya shiga, amma ya shiga da nihin zama wannan baya halatta, sai dai ya shiga a matsayin dan bulaguro in yayi kwana uku yayi gaba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya karbi rayuwarsa yayi alƙawarin cewa duk wani kafiri manzon Allah yace zai fitar da shi daga cikin jaziratul Arab. An gane ko wurin Larabawa kenan wannan yanki, Makka da Madina da Taif kenan, har iyaka wadda ta kai kusan Iraki da iyaka wadda ta kai birnin Sham, gaba ɗaya manzon Allah yayi alƙawarin zai fitar da su. Allah ya karbi rayuwarsa, manzon Allah bai zartar da wannan alƙawari da yi ba. Abubakar ya zo bai samu damar zartar da wannan alƙawari, kuma sai da manzon Allah ya faɗa kafin ya mutu, manzon Allah yake cewa akhrijul mushrikeena min jaziratil arab, manzon Allah yake mushrikai gaba ɗaya ku fitar da su daga cikin jaziratil arab. Umar Allah ya ƙara masa yadda lokacin da ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fitar da su. To dan haka wannan yanki mushriki yakan iya shiga, amma zai iya shiga a matsayin dan bulaguro kenan, ba zai wuce kwana uku, dole a fitar da shi daga nan, amma da nihin zama ba zai shiga ya zauna ba. Amma Makka da Madina, wannan Makka kwata-kwata ba zai shiga ba, wannan haramun ne. Ita mu an gane ko, tunda anan ne Allah yake nihi da harami, shine wato harami wanda yake na Makka. Da Allah ya ce fala ya karabul masjidal harama, ba ana nufin shi masallacin ba, a gaba dai harami ba za su shiga ba, kamar yadda malamai suka kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, subhanan ladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa ladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Anan me ake nufi da minal masjidil harami, daga cikin harami, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi Isra'i da shi daga gidan Ummu Hani, an gane ko ba daga nan cikin masallaci ba, a daga gidan Ummu Hani aka yi Isra'i da shi, sai Allah ya ambaci gidan nata cewa al-masjidil haram, domin yana cikin kewayen harami. Hali na uku, kasancewar sauran garuruwa waɗanda suke na musulmi, bai ya halatta kafiri ya shiga da nihin zama dole sai da alƙawari tsakanin su in musulmi sun ba shi izinin ya shiga ya zauna ya gama lokacin sa sannan ya koma to wannan ana iya ba shi dama sauran garuruwa na musulmi kenan amma tare da haka suka ce masallaci bai ya halatta ya shiga dole sai da izinin musulmi an gane ko duk wani masallaci kafiri bai ya halatta ya shiga sai da izinin musulmi to dan haka shine Ubangiji ta'ala yace lalle mushrikai na jasani don haka kar su kusanci wato masallacin Allah mai alkurma bayan wannan shekara Ubangiji ta'ala ya taka musu biki kenan a shekara ta tara ba maganar su je hajji ba maganar kuma su je wato su yi tawafi da Ka'aba a matsayin su yanda suke yin zurwai tufafin da suka saba ma Allah ai ba za su yi tawafi da su ba wanda wani wahayi ne na shaytani to mu'mini sai suka samu damuwa in an ce mushrikai ba za su zo ba kenan kasancewar wasu abubuwa duk za su yanke tare da cewa akwai wata alaka ta zumunta da wasu abubuwa tsakanin su to shine sai Ubangiji ta'ala yake cewa wa in khiftum ailatan in har kun ji tsoron talauci kenan abinda mushrikai suke zagwa da shi na abinci da kayan kasuwa kuna jin tsoron cewa in har ba su zo ba kenan wani talauci zai mamaye ku Ubangiji ta'ala yace fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha sannan Ubangiji ta'ala zai wadatar da ku in ya so game da wata fadlarsa inna Allaha alimun hakim lalle Ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da zai inganta halayen bayinsa kuma mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kusuran da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk